بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a darasi na 12 a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani a suratul An'am. A yau ranar 7 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. 25 na'am, 25 ga watan Nuwamba na'am. Yau za mu tashi aya ta 70 a cikin wannan sura insha Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa dhalil ladhina ittaqadu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. فاذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصموا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
الله جل وعلا يقول: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قال وأندى suka dauki addinin su ya zamanto wasa da wargi. Wa gharratumul hayatud dunya, kuma rayuwar duniya ta ruɗe su. Wa dhakkir bihi, kai wa'azi da alqur'ani, wato ka ba mutane tsoro, kai musu gargadi da alqur'ani. An tubsala nafsun bima kasabat, domin kada rai ya zamanto an hana ta tsira a sallama ta zuwa ga azaba da halaka saboda abin da ta aikata. Laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi', ba ta da mataimaki ba Allah ba, kuma babu mai nema mata alfarma kan a hana mata wannan halaka da azaba ba Allah ba. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha, idan ta bayar da dukkan abin da za ta bayar domin fansa ba za a karba daga gare ta ba. Ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu, to waɗannan wato waɗanda aka sallama, waɗannan waɗanda suka dauki addinin su ya zamanto wargi da wasa, rayuwar duniya ta ruɗe su, to su ne ainihin waɗanda aka hana su tsira, aka miƙa su ga halaka. Lahum sharabun min hamim, suna da abin sha na tafasasshen ruwan zafi. Wa azabun alim, da kuma azaba mai raɗaɗi. Bima kanu yakfurun, saboda abinda suka kasance suna yi na kafirci, wato suka dawwama akan yin sa kafirci, ya tabbata a cikin halinsu. Wannan akasi ne akan abinda ya gabata na umarni da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewar wato idan ya ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah da ƙaryatawa da wargi, to ya bujire musu, ya kauda kai daga gare su, ya bar zama, kada ya zauna tare da su. Ko da wato mantuwa za ta samu mutum ya zamanto cewar ya manta, to idan ya tuna kada ya ci gaba da zama tare da su. To daga cikin jerin gwanan umarnin kuma da Allah ya yi masa sallallahu alaihi wasallam, wanda maqsudin a fuskantar da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancinsa don al'umma su dauke shi da gaske, tunda aka fuskantar da tsibabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kenan na biyu kuma muhimmancin sa dan a nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bawan Allah ne shine ja gaba wajen bayin Allah saboda haka shine yake aiwatar da umarnin Allah kafin kowa wanda yake nuna gaskiyar sa domin gaskiyar shugaba ya zamanto shine wanda zai ce ayi kuma ya zamanto shine da gaba wajen yi ba sabanin mutun yazo ya ce ai ta sadaka ba amma shi kuma ya make nasa shi ba zai yi ba kaga ana gani wata ran sai yazo a ce to mun fa ba mu gane ba ko ba haka ba amma yace ai sadaka ya kawo yace ganawa to kowa sai a san da gaskiya ake yi to saboda haka hikimar Allah ce sai ya fuskantar da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna ma bayi cewa al'amarin na gaskiya ne al'amarin da gaskiya ne shi ma mai bin umarni ne da yace abu Allah shine farkon wanda ya bi Allah da yace a sallama ma Allah shine farkon wanda ya sallama ma Allah to wannan shine hikima daga cikin hikimomin da Allah yake fuskantar da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kyalewa anan da Allah yake ka kyale waɗanda suka dauki addinin su wargi da wasa kyalewa ba wai kyalewa na a rubu da su gabaki ɗaya ba tunda daga baya ai kage ya ce kai wa'azi da shi ma'ana kai musu wa'azi da shi saboda kage da kyale su aka yi ma'ana ko wa'azin ma ba za a yi musu ba to amma abinda ake nufi da kyalewa shine karka damu da su karka damu da ƙaryata ka da suke yi karka damu da izgili da suke maka karka damu da su domin me sun dauki addinin su wargi da wasa saboda haka su babu wani abu na jiddu tare da su babu wani abu wanda yake suke daukar sa da gaske domin su a wajen su gabaki daya addini wasa ne da wargi domin me suke kamar yadda Allah ta'ala ya ambata idan sun zo sun ce za su yi addini ba addini ne na kaskanci ga Allah ba ba addini ne na jin tsoron Allah ba ba addini ne na jin cewa kana neman tsira ba wajen Allah ba addini ne na jin cewar za a yi maka hisabi saboda haka za a bincike ka kana yin abin da yake zaka tsirar da kanka daga gare shi a'a addinin wasa ne me wasa abin da ba shi da wata ma'ana da wargi wato ka fitar da wato ya da rana ka yi abin da yake zai dauke maka lokaci har lokaci ya zo ya wuce baka sani ba saboda mutum wanda yake be a wanda yake jin daɗi ne kawai a gaban sa ba abin da ya tsana irin lokaci in ya zamanto ba abin da zai to sai ya tsakawo abin da yake zai shagaltar da shi ya zo lokacin ya zo ya wuce bai ma san lokacin ya wuce ba to shine wargi ba shi da wani amfani kamar yanda mutum zai zauna a yana sharholiya da yin wargin da ba zai amfane shi da komai ba ba zai tsina ma kansa ba wata ba wani ciniki yake ba ba wani business yake ba wani ilimi yake kara ma kansa ba a'a kawai da ya zauna haka kawai lokaci na tafiya haka zaka suranta shi irin ya zauna haka kawai sai ka ce dolo lokaci kawai na tafiya wannan shine mai warki to sun dauki addinin su haka domin menene addinin su idan sun je gaban ɗakin Allah abinda suke maguma kan me suke yi wama kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya sai fito da safi shine ka san babu wani abu wanda yake mara ma'ana irin wannan fito da safi me ma'anar sa to shine addinin nasu wasa ne da wargi to wanda addinin sa ya zamanto haka bai san kan cewa rayuwa akwai wani abu muhimmi a cikin rayuwa ba bai san cewa wargi da wasa baya tsinana komai a cikin rayuwa ba baya tsinana komai a cikin rayuwa domin hatta wanda yake yin wasan ake amfanuwa da wasan shi ba wasa yake ba in dan bal wasa yake ba hana su kansa bacci yake ba ya fita training din ma sai hawo can kan dutse dan waɗansu amma dan kallo wa yake dan kallo watsewa ku duba fa ku gani dan kallo yana zaune kawai kallo yake yi yace ka gan shi maimakon kawai ya yi fasin ga wancan ya zo ya hana shi ba zai wani tasiri a kan abin da kake faɗa ba zai canza wani abin ba zai sanya shi ya koya ba nan gaba ba zai sa shi ya ƙi yin wannan abin da kake ba amma bisan girman san kana yi ba ko a cikin ko a gefen filin kake yi kwa eh balantana kuma wanda yake sa yasa a television yana kallo to su kansu masu wasan da gaske suke yi su yana da ma'ana a wajen su amma wanda ya zauna shi ya zama to rayuwar sa ita ce wasa din shi ba shi da wani abu ba shi da wani abu to wanda addinin sa ya zama to haka dan yayi maka ba'a dan yayi maka izgili dan ya karyata kai Rasulullah kada ka damu da shi domin wanda tunanin sa yake haka a duniya to ai ba mutumin da yake amfani da kwakwalwar sa bane da tunanin sa amma duk da kuma abu na biyu wa gharratumul hayati dunya rayuwa ta duniya ta rude su domin su ba san wata ma'ana ba illa rayuwar anan duniya ma'ana ba wai duniya ce ta dame su a rayuwar a cikin ta وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين رايوان متدنيا شيء كوي بازا أتايد دموبا بيدا أكو إلا هيرا بكمينا من تد كنتا دو من ديك متن زوجي ستنا جيا مسا أم أموت إنا أكي تتيا أكو إيسا إند أكي تتيا أم أموت تو بايا سوى ننتنان شيسا يكي حالة تاما كنتا يكي جيا مزوجي يسا شوى إن هي إلا حياتنا الدنيا wato kamar yana da ƙara fada mata ne ke rai da kike matsa min waye ne tunanin me bayan mutuwa ina gaya miki babu wani abu sai rayuwar duniya ba za a tashe mu ba dan saboda ya ƙaryata wannan abin da yake gaya masa a cikin zuciyarsa domin haka ne zai sanya shi ya sharholiyarsa to wanda ya zama to haka halin sa yake to kar ka damu da sha'anin ƙaryatawar da yake yi da izgili da yake yi da addini wa zakir bihi amma kai wa'azi da kuma kai wa'azi da alqur'ani duk da karka damu da shi to kai wa'azi da alqur'ani wato babu abinda ake wa'azi da shi yake tasiri irin alqur'ani shi yasa wa'azi masu wa'azi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bar mana masu wa'azi guda biyu alqur'ani da mutuwa alqur'ani da mutuwa su ne masu wa'azi guda biyu ɗaya yana magana shine alqur'ani ɗaya baya magana ita ce mutuwa shi yasa aka ce mu rinka ziyarar makabarta domin tana tunatar da mu lahira to saboda wa'azi da ta kunta to Allah yake mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi da alqur'ani don babu abin da yake bayar da tsoro kuma yake tasiri kamar ta kamar yadda Allah ta'ala yake a ƙarshen suratu qaf wa dhakkir bil fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani kai wa'azi ga wanda yake jin tsoron ban tsoro na da narko na da alqur'ani to nan kuwa wa zakkir bihi ba a faɗi wanda zai mawa'azin ba da ma'ana guda biyu imma da ma'anar umum wato kai wa'azi ga kowa da alqur'ani wato ka ci gaba da wa'azi da alqur'ani ga kowa da kowa wanda hatta waɗannan su ma sun shiga ciki ko kuma su ake nufi sai aka shafe al-maf'ul din ay wa zakkirhum bil qur'an ka wa'azar da su kai musu wa'azi ka tunatar da su da alqur'ani wato duk da yake sun dauki addinin su wargi da wasa ka rinka yi musu aka ci gaba da yi musu wa'azi domin ai akwai lokacin da shi kanta mai wasa wata ran zai maka kansa fada yace kai wannan wasan me ma'anar sa ne to in wa'azi yayi musadafa da wannan lokacin sai ka ga gaskiyar ta shiga cikin zuciyarka shikenan ya bar duk wannan sharholiyar da watsewar da wasannin da abubuwa mara ma'ana ya gane cewa fa rayuwar nan fa da gaske ce rayuwar nan fa Allah ya yi masa wani tanadi bai bai zo nan duniya domin yayi wannan abun ba to wannan shine fa'idar wato kada a daina wa'azi hatta ga wanda ake ganin gafalalle ne hatta ga wanda ake ganin marafkani ne sai a yi masa a ci gaba da yi masa wa'azi nan to kuma kai wa'azi an tubsala nafsun wannan yana da ma'ana guda biyu wato kai wa'azi da ifsalu nafsi ka wa'azar da wannan hali shine rai yazo an sal an ki wato an hana masa tsira an kyale shi ya halaka wato kai wa'azi da irin wannan halin da rai da mutum zai shiga shine yayin da zai tashi a miƙa shi ga azabar Allah a hana shi tsira wato kai wa'azi da ƙarshen abinda zai samu mutum na shiga wuta idan bai yi abinda Allah ya ce ba to shine wa zakkir bihi ay wa zakkirhum bil qur'an ibsala nafsin sai zaman to maf'ul guda biyu domin ishi zakir kamar a atsani na ba ma zaidu riga to na tunatar da wana mutuwa to ka tunatar da su halakar rai wato halin da mutum zai shiga ranar alkiyama abin ayi wa'azi da shi ne menene wannan hali shine al-ibsal abin da ake nufi da al-ibsal shine wato mutum da yake fatan tsira ya zamanto an kyale shi ba a bashi tsirar ba an miƙa shi zuwa ga halaka an kamar wato an tura shi ne an tunkuɗa shi zuwa ga halaka to kuma a wannan halin na halakar abubuwa guda biyu guda uku su ne dama mutum yake ƙaunar abin da zai hana shi ya fada cikin halaka na farko mai ƙarfi wanda zai hana a yi masa mataimaki to Allah yake laysa laha min dunillahi waliyyu babu mai taimako ga ran ba Allah ba babu wani wanda zai je ya ce ma Allah babu wani wanda ya fi ƙarfin Allah ba mai taimakonsa a wajen Allah abu na biyu da zai hana shi halaka shine wanda yake da alfarma da zai nemi alfarma a yi masa shine ash-shafi' zai zo ya ce Allah ya kyale shi saboda alfarma ta a wajen ka kyale shi to wannan babu shi domin babu wanda sai ya ce to a wajen Allah sai wanda ya yarda da shi abu na uku da yake tsirarwa daga idan aka rasa wanda zai yi in aka rasa wanda zai yi to shine sai kuma mutum ya ce to bari ya biya ya bada abin duniya a kirai a fanshe shi ya dauko abin duniya ya bayar a fanshe shi wayannan sune hanyoyin tsira abinda ake sani kenan a duniya to shine sai Allah yake kai wa'azi a wannan halakar da za ta samu mutum duk waɗannan hanyoyi guda uku babu laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadhu minha kamar yadda Allah ta'ala yake innal ladina kafaru law anna lahum innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawm al-qiyamati ma taqabbala minhum wanda suka kafarta da za su yi fidiya su fanshi kansu da abin da ke cikin kasa gabaki daya da abin da ke cikin kasa gabaki daya zai zama to nasu ne su bayar da shi domin a ba su ya zama to fansa a tsirar da su daga azaba ba za a karba ba kuma yace innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau sadadi wanda suka kafirta suka mutu kuma a cikin kafirci da za su bayar da cikin kasa na zinari a cika duniyar nan gabaki ɗaya da zinari a bayar su bayar da shi don su tsira daga azaba ba za a karba da dare su ba to wannan Allah ya kore waɗannan abubuwa da suke tsirarwa daga azaba domin a ji tsoron wannan rana shi yasa ya cancanta a yi wa'azi da shi wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat to sannan kuma Allah ta'ala yake a ƙarshe yake ulaiikal ladina ubsilu bima kasab to kun san da yake larabci ne kuma larabawa sun san ma'ana na wato al-ibsal sun san ma'anar mutum ya zamanto an miƙa shi zuwa ga halaka to in kuna son ku san wanda aka miƙa daga halaka ba kamar wannan watsunansa al-Auf ibn al-Ahwas wannan ya kawo baitin nasa al-Auf ibn al-Ahwas daga cikin larabawa da yake ba da labarin ya ce yake cewa yake ba da labarin a cikin waƙar sa ya ce wa ibsali baniya bi ghairi jurmin ba'aunahu wala bi damin muraqin da kuma aka sanya ni na sallama ƴaƴana ya zuwa ga halaka ba tare da wani laifi da suka yi ba ba tare da wani laifi ba auna hu janaina hu da muka aikata shi ba wala bi damin muraqin ba tare da mun zubar da jini ba amma aka ce ƴaƴana gabaki ɗaya wanda su ne izzata su ne kariyata aka ce in miƙa su duk aka shi to wannan ibsal wanda ya fi na al'a'a wato shi Auf ibn al-Ahwas shi ne wannan ya ce ula'ika waɗannan ba wasunsu ba masu wannan sifar ubsilu bima kasabu waɗannan su ne waɗanda alladina ubsilu su ne waɗanda ainihin aka sallama su zuwa ga halaka saboda abin da suka aikata wato saboda kafirci saboda mummuna aqida da suke da ita da miyagun ayyuka da suka aikata wanda ya nuna kan cewar ba abu ne wanda yake hatan ba an riga an rufe a'a idan suka dawo suka gyara aqidar su suka kyautata ayyukan su to za su tsira daga wannan al-ifsal daga wannan halaka to sannan kuma Allah ya fadi ba domin za su su kowa zai ana iya suranta menene wanda yake zai zama to an mika shi zuwa ga halaka babu mai kariya a gare shi babu mai alfarma a gare shi babu mai karban fanka a gare shi ya zama to shi kadai tsirara to ba kuma kawai ya tsaya anan ba lahum sharabun min hamim suna da abin sha mai tsananin zafi wato ana nuna halin wanda aka sallama shi zuwa ga halaka yana cikin tsananin kishi saboda halakar da ya shiga tsananin kishi to in ya nemi a bashi abin sha sai a kawo masa ruwan zafi mai tsananin zafi ruwa mai tsananin zafi to sannan kuma ga azaba mai radi saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci nan an ce bima kanu yakfurun aka kawo kana mai nuna kasancewa saboda sun kasance suna yin kafirci ma'ana wato kafirci ya tabbata a cikin ɗabi'arsu a cikin sa suke kuma ba za su gushe suna yin sa ba sun shude akan yin sa shi yasa su kai su abin da yake su zuwa ga wannan halakar kenan shi yasa aka kawo da kana dan haka yayin wannan yake nuna wato a tsananin halin mutum ya zama to ya goge a cikin kafirce ma Allah domin wannan shine zai sanya shi ya mutu a cikin halaka wal iyadu billah na'am
wa ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina wa nuraddu 'ala
قل انا ادعو من دون الله كچه kene ya rasul allah ana du'u min dunillah shin zamu bauta ma bayan ba allah ba ma la yanfa'una wa la yadhurruna abunda baya amfanan mu idan mun bauta masa wa la yadhurruna baya cutar mu idan ba mu bauta masa ba wa nuraddu ala aqabina kuma akomar da mu baya akan digadigan mu بعد إذ هدانا الله باين الله يا رجاء يا شريم يزوى جا مسلينشي كالذي استهوته الشياطين مزمنتو تمكر واندا شيطانو سكا بشد بشي أباين قصا سكا هو كتد بشي سكا ساشينا هوما هوما أتكين قصا حيران ينا من إيموا له أصحاب يدعونه إلى الهدى الهالي shi wannan wanda ya rude shedanu suka zautar da shi yana da abokai yana da abokan tafiya yad'unahu ila al-huda suna kiransa zuwa ga hanyar shiriya itina suna ce masa zo mana ga zo wajen mu saboda kun san mahaukaci ba wai suna kiran sa din zai fahimci kiran ba sai sun ce zo zo sai ya zo sai a kama shi a daure shi shi yasa aka ce ba kawai ba tsaya kawai akan cewa yad'unahu ila al-huda ba sai aka fadi itina suna cewa zo taho qul inna hudallahi huwa al-huda ce ne ita shiriyar Allah lallai ita ce shiriya ba wani ta ba wa umirna li muslima li rabbil alamin kuma mu an umarce mu da mu miƙa wuya ya zuwa ga ubangijin talikai wa an aqimu salata wattaqu kuma ku tsayar da sallah kuma ku bi shi da taqwa ku ji wato ku ba Allah ku ji tsoron sa ku yi taqwa gare shi wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun kuma shi shine wanda gare shi ba ga wannan sa ba za a tattara ku wannan wato mushrikai suna ce ma musulmi ku zo ku zo ku dawo kan addinin mu duk wannan zigingimin da ake duk sai mu daina duk azabtar da ku da muke yi da izgili da wani duk sai mu daina ku dawo kawai mu zamanto inda da muke wato sirridda to shine sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada musu yace qul ana du'u sai aka ce ba da ni da ƴan uwana musulmi da ƴan uwana waɗanda suka amsa kiran Allah suka zama musulmi yanzu mu ne zamu koma muna bauta ma wani Allah abinda ba zai amfane mu ba zai cuce mu ba sune gumaka kuna gani mun saba musu mun ki bauta musu amma ba su iya mana komai ba da suna da ikon cuta mu da muka musu tawaye muka ki bauta musu muke bayanin aibun su muke cewa akan bata suke muke cewa ba sa cutarwa ba sa amfanarwa da suna cutarwa suna amfa da sun kare kansu da sun yi mana wani abu mummuna amma sun kasa to kuna gani waɗannan da yake kun tabbatar cewar ku kanku da kuke yi ba sa amfana ku ba sa cutar ku domin kun shiga cikin halin da kuke buƙatar amfanin kuke buƙatar tsira daga cutar ba sa iya muku in an yi yunwa idan kun yi gunki na dabino laƙwame shi kuke yi idan kun shiga cikin wuta idan kun shiga cikin ruwa nauyi yayi nauyi aka ce a zubar da kaya daga cikin waɗanda ake zubarwa har da gumaka za a kyale su a jefa su cikin kogi a lokacin da ake neman tsira saboda ku kanku kun sani to kuma bayan ba Allah ba wanda mu muna itikadin shine wanda yake amfanar da mu shine wanda yake da ikon cutar da mu to ma zo mu wannan wa nuraddu ala aqabina kuma yanzu ma koma a bayan ma koma baya akan digadigan mu ma yi haka mutum ya fara tafiya tun kafin ya cimma inda zai je sai ya bar tafiyar ta sai ya koma baya me yayi kenan mun dauki hanya wato wannan kamar misalin wanda yake akan musulunci aka kira shi yarda kamar misalin da yayi shirin tafiya ya kama hanya yana cikin tafiya a tsakiya sai kuma ya dawo ya fasa to me ma'anar duk wannan wahalar da ya sha misali na farko kenan misali na biyu kuma mu zamanto tamkar wanda shaydanu suka batar da shi suka imantar da shi wato suka dauke hankalinka wannan a duka itikadin larabawa ne larabawa suna itikadin cewa akwai aljanu na fasalwa wanda a cikin aljanu sune bokayen su sune masu sihirin su malaman sihirin aljanu sune fatalwa a wajen larabawa wanda suke ce musu asta'ali menene masu katsarin nada kun san laqad ra'aytu ajaban mut'amta aja'iza mithla asta'ali hamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la taraka Allahu lahunna dhirsa wala laqina dahra illa ta'sa a cikin wato na ga abun mamaki jiya waɗansu mata tsofaffi kai ka ce fatalwa ne guda biyar to fatalwa a wajen larabawa haka suke daukanta to kuma suna cewa yawanci tana bayyana ne ga mutane idan sun shiga cikin in suna tafiya a cikin dawa a cikin sahara in suna tafiya a cikin sahara a lokacin nan za su zo sai su buga musu hankali sai mutum ya zautu sai ya shiga cikin sahara a neme shi a rasa saboda haka zaka ji suna cewa wane ai fatalwa ce ta dauke shi kamar yadda suke faɗa a kan Amr ibn Adi al-Ayadi a kakan Qis ibn Sa'ida haka suke bayar da labarinsa. To zamu zamanto tamkar waɗannan ne wanda shaytan ya buga shi ya zotar da shi ya zamanto ba shi da hanci ya danu, wato sune irin waɗannan aljanun a bisa itikadin ku suka imantar da shi yana tafiya cikin mutane sai ya zauke ya haukace. Kallabi to ya haukace ya shiga dimuwa gashi suna tafiya tare da abokansa, abokansa suna cewa suna ce masa taho taho wajen mu taho wajen mu, shi ku ganin su yake yi kamar za ka halaka shi ne, suna cewa taho shi kuma sai fita fita yake a guje saboda hankalin ya zauke, suna cewa taho wajen mu taho wajen mu ga hanya nan, shi ku ya kyale har ya tafi ya bata. To wannan misali ne na cewar wanda shaytanu suka zautar da shi ya haukace, wanda aljanu suka haukatar da shi, tamkar wanda ya ridda ne, shine misalin wanda ya ridda. Da yana da ƴan uwa suna tafiya tiryan tiryar abokansa sai aljanu suka haukatar da shi, su waye aljanun? Sai aka misalin aljanun sune mushrikai, mushrikai sune suka zo suka zautar da shi, nuna kan cewa su mushrikai a wato cutar da mutum suke yi, domin kamar yadda aljanun nan suka cutar da shi suka sanya shi jununi, suka sanya masa junun hauka da zautuwa, to haka kafirai da suke kokarin su ce ma musulmi su ridda haka suke so su yi da su. To da haka mummunan misali ne gare su da aka mayar da mushrikai misalin fakalwa. Su kuma ar-rufaqa da suke cewa yad'u lahu ashabun yad'unahu ila al-huda, yana da ƴan wato abokan tafiya da suke kiran sa ya dawo hanya, ya dawo hanya ka taho wajen mu, shi kuma misalin sa shine kiran Allah jalla wa ala, da masu kira ya zuwa ga Allah da wahayi da mala'iku suke saukarwa, suna cewa taho kan hanya a ne masa bayani. To haka sai aka yi musu kowa aka yi masa misalin da abin da ya dace da shi, kafirai sai aka yi musu misalin da wanda yake da shaytanu, domin su shaytanin ne, shi kuma wanda ya ridda sai aka yi masa misalin da wanda ya zautu ya rasa hankalinsa, domin da yana cikin basira da hankalinsa da fadaka da ganewa ya zo ya koma cikin duhu na hauka. Su kuma abokan tafiya da suke kiransa taho hanya taho hanya, shine misalin muminai waɗanda suke akan basira, kan cewa akan abin da suke sun san akan daidai suke, suna kan basira, kuma wanda ya bace suna ganinsa, suna saboda haka abinda ma suke cema da su mushrikai din ai da shi wanda ya ridda, da kuma su kansu mushrikan suna cewa ku taho hanya saboda su sun san akan hanya. To haka wannan kyakkyawan misali ne akai. To sannan Allah ta'ala kuma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya nuna da wannan misalin, fa'idar wannan buga wannan misalin shine dan a sanya kafirai su ɗaya da yaso su yanke ƙauna, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai za su bar addini su dawo zuwa ga abin da suke, ba za su yi ridda ba, domin sun san akan basira suke, wa zai yadda makansa da wannan mummunan misali. Saboda haka wannan dan ya ɗebe musu hausa su san kan cewar ai gara masu haƙura su kyale su. To sannan kuma Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya ce musu qul inna hudallahi huwa al-huda, wato yayin da suka ga wato ba za su iya dawo da shi ba, sai suka ce to abin da ya kamata mu ɗauki wani lokaci duk mu haɗu mu bauta ma Ubangijinka duk ga baki ɗayanmu, sannan mu ɗauki wani lokaci mu kuma mu zo a bauta ma namu, tunda ba za ka bari ba, ka dage har ka kawo mana wannan misalin, ƙwarai babu mai hankali da zai yarda da wannan. To ga wata abu kamar masu cewar yanzu ƴan addinai duk ɗaya a tafi a je coci ranar Kirsimeti, a taho a zo filin Idi ranar sallar Idi, a yi sallar Idi tare da kafirai, a yi addu'ar Kirsimeti tare da kafirai, tare da musulmai. to kaga ba yau aka fara ba tuntuni mushrikai suka fada to kaga me da suka fada me Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada qul inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce kadan shiriya babu wata shiriya ba ita ba shine ma'anar huwal huda ita ce kadai ba wata ba shiriya domin shiriya ɗaya ce shiriya ɗaya ce shiriyar Allah ita ce kadai shiriya kuma wannan ya nuna kan cewar akwai ta Allah bai bar mutane sasakai ba babu shiriya kamar yanda Allah ya bamu iskar da muke shaka ya saukan mana da ruwan da muke sha kuma yake shine arzikin mu yake zuwa daga nan to haka ya saukan mana shiriya wanda take ita ce za ta samu mi rayuwa ta daidai mu samu farin cikin ruhi mu samu wato tsarkin ruhi a nan duniya sannan mu samu tsira a ranar lahira akwai kuma ta Allah ita ce kadai shiriya babu wata shiriya dan ba wanda yake bayar da ita in ba Allah ba ba wanda yake bayar da shiriya in ba Allah ba to sannan yace Allah ta'ala yace masa wa umirna linuslima li rabbil alamin kuma bayan ka gaya musu cewar inna hudallahi huwal huda to ka gaya musu cewa mu an umarce mu mu mita wuya a wato ya zuwa ga an umarce mu domin mu mika wuya ya zuwa ga an umarce mu mu mika wuya ya zuwa ga ubangijin talikai wannan lam din ita ce wadda ake ce mata wato lamu an wato an wa umirna an muslima li rabbil alamin lam din da wannan ma'ana take ba lamu ta'lil bace duk da zahirinta kamar lamu ta'lil ce wa an aqimu salata wattaqu kuma an umarce mu da kan cewar ku tsayar da sallah kuma ku ji tsoron sa wato ku bauta ma Allah da taqwa ita taqwa a bar sani ce wajen larabawa tun farko suna alfahari da ita suna yabon masu ita suna yabon nasara saboda suna cewa tayyibun hujuzatuhum wato masu tsarkin tsatsansu ma'ana sun kare kansu daga alfasha domin ita ce ɗaya daga cikin manyan alamomin taqwa shine mutum ya zamanto ba mazinaci bane to saboda haka suna alfahari suna yabo da ita to daga cikin abin da aka umarce mu da shi shine taqwa to ga duk wannan shine nuna cewar inna hudallahi huwal huda shiriya Allah ita ce shiriya domin tana sawa a miƙa wuya ga Allah wato kar abu mutum ba san ransa zai bu ba sai inda Allah ya juya shi tana sawa a sallah ita ce ainihin wato addini sun san da dama mutane babu abin da yake akwai da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba abin da ya shigar da su musulunci ganin musulmi suna sallah yanda musulmi sau biyar nan za su tashi su yi sallah su ga sallan nan babu wasa a cikinta ba izgili ba wargi ka ga mutum ba wani abu yake gani ba a gabansa wanda za a ce shi yake ma ba a yi masa wata sassaƙa ba ko wata sura ko wani hoto ko wani cross da aka sa a gabansa wanda yake yi ma amma yana ƙasƙantar da kai yana jin girman wanda yake tsayuwa a gabansa ka san abu ne wanda yake da gaske ake yi abu ne wanda aka gina shi bisa imani saboda haka sallah din nan to an umarce mu mu sallah to haka wannan alama ce ta cewa lallai wannan shiriya ce domin me muke da shi irin nasu ka duba ha gani duk masu bin addinai me suke da shi irin sallar musulmi ba za su gani ba wattaquhu kuma ku yi taqwa wato ku bi Allah da taqwa wanda yake taqwa kowa ya san cewar mutumin kirki ne wanda za ka ga baya ƙarya baya cin naman mutane baya cin hanci baya alfasha baya neman maza baya neman matan banza baya waɗannan abubuwa sai ka san cewa wannan mutumin kirki ne saboda haka taqwa aba ce wanda take kana jin an faɗe ta ka san cewa wannan shiriya ce to duk wannan fa shine inna hudallahi huwal huda wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun to sannan ya zuwa gare shi ake mayar da ku na'am
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة
wannan aya ta daga cikin ayoyin sifat ayoyin da suke babu komai a cikin su sai faɗin sifar Allah da kirari a gare shi kun san akwai irin waɗannan ayoyi a cikin alqur'ani ayatul sifat wanda babu komai a cikin su sai kirarin bangirma ga Allah ta hanyar bayyana sifofinsa to ku ji yaya sifofin Allah yake Allah yake wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya wato da gaskiya ya halicce su ba da wasa ba ba da kaci cika cici ba ba haka kawai suka zo sudufa ba da nifi da gaskiya ya halicce su wa yawma yaqulu kun fayakun kuma ku tuna ranar da zai ce ranar da yake cewa kun ku kasance fayakun sai ya kasance shine ranar alkiyama zai ce mahalitta baki daya kumu ku tashi sai kowa ya tashi qawluhul haqq wannan magana ta sa gaskiya ce wato gaskiya ce mai afkuwa ce la mahala dole yana fada shi kenan kuma dama al'amarin Allah haka yake innama amruhu li shay'in innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah idan umarnin Allah ga abu in ya nufe shi sai ya ce masa kasance sai ya kasance yanda ya nufi ya kasance yanda yake so ba wai abu ne wanda za a yi ta gwadawa ba a sake gwadawa har a gane cewa ya kai lokacin da yake so sannan sai ya yi a'a babu ilimin kenan babu sanin walahul mulku kuma mulki gare shi ne shi kadai yawma yunfakhu fis-sur a ranar da ake hurawa a cikin kaho as-sur shine kaho wanda a yake hannun mala'ika Israfil kamar yadda zamu bayyana alimul ghaibi wash shahada shine masanin fake shine masanin abin da yake a bayyane wa huwa al-hakimul khabir shine gwani a cikin ayyukansa wajen karewa wajen rayarwa wajen umarci wajen shari'arsa duk gwaninta za ka gani a cikin komai nasa al-khabir mai cikakken sani da duk abin da yake da boyayyin al'amura kamar sha'anin hisabi da sakamako wannan ayar ta faɗi ta yi kirari ga Allah jalla wa'ala da abin da ya tabbatar da tauhidinsa da kadaituwarsa da girmansa da cewar babu kamarsa wanda yake da wannan sifar shine za a ce masu bauta masa su kyale shi su koma wajen gunki ko wanda daga cikin abin da ake bauta ma ba shi ba akwai wanda yake kamar ta ko wanda yake kamar Allah da ya faɗi waɗannan sifofin na farko dai halittar sammai da ƙasa da gaskiya ya kamata mu ɗan tsaya a wannan saboda yanzu mutane da waɗanda suke ƙaryata samuwar Allah suna nuna kan cewa ilimin science abin da ya nuna shine babu Allah har ya kai jaridar Time magazine ta 1980 suka sanya a cover din su a shafin farko a bayan is God dead shin Allah ya mutu saboda suna ganin sun ci gaba a science abinda yake nunawa babu Allah shine abinda suka faɗa wannan shekara nawa da suka wuce shekara 37 suka ce science ai nunawa yake cewa babu Allah shine ma'ana is God dead wato mun ilimin ya nuna mana ne har mun gano an ba mu yanci cewa Allah ya mutu shine abinda suke faɗa kaji irin wannan girman kai da kafirci to yanzu sai su da kansu yanzu ka dawo suke cewa maimakon science ya nuna babu Allah science yana nuna akwai Allah abinda science yake nunawa shine akwai Allah na farko tambayar da suka yi shin banda mu a nan duniya akwai inda ake da rayuwa ake da halitta mutane da suke da rai suke numfashi kamar mu akwai wani scientist da ake ce masa Carl Sagan najin kun san shi yake cewa domin wato duniya ta zamanto akwai halitta a cikinta dole sai an samu rana bayan an samu rana sai an samu kuma duniyar ta zamanto mai girma kamar ita duniyar planet din ta zama to mai girma kamar duniyar to suka duba sai suka ga a lokacin iya waɗanda suka sani akwai duniya irin wannan planet irin wannan mai rana kamar wannan rana daya bayan daya ta kai har daya da 000 har 24 ka san mutanen duniya gabaki daya biyar ne da 00 guda tara ko 5 billion eh 5 billion kenan to su ka sai suka ce mutane wayannan planets din daya bayan daya sai ka sa 0 har 24 to a cikin wannan aka ware a ce wannan duniyar ita ce kade suke da mutane aka daɗa ƙarawa aka ce to ai watakila bayan rana da wata kuma ya kamata a bayan rana da girman duniya ya kamata kuma a ce a samu wata duniyar babba tana makwabtaka da ita ranar ai da ita duniyar wadda idan abubuwa masu fadowa daga sama sun zo ƙarfinta zai sa waɗannan abubuwan ta ja su ta zuke su ba su zo duniya sun halaka duniya ba kamar irin Jupiter saboda haka duk da haka sai an samu bayan an samu rana da girman duniya kuma sai an samu irin tauraro kamar Jupiter to suka ce su ma akwai su aka kawo adadi suka rinka karawa suna karawa abubuwan da ya kamata a ce za a samu rayuwa suka ce to sai aka samu abubuwa da suke jin abubuwan da suke faruwa a sararin samaniya yawanci ba sauti ake ji ba dan abu ne wanda yake ba a ji wato a abinda ake ce ma wave zabzaba ce motsi wanda ba motsin sauti ba ba motsin wuta ba motsi wanda yake manya-manya na'urori suke gano shi to wannan motsin ake so a ji ko zai ba da bayani an samu rayuwa a wani waje duɗum kake ji shuru kake ji to sai aka ce idan dai kuwa aka samu rayuwa a nan yiwuwar a ce rayuwa a nan duniyar ta faru ne ta hanyar kacici-kacici ba wato Allah ne ya nufa ba ba determinism ba ne in kacici-kacici ne wanda kawai abin wato duniya haka kawai ta zo kawai ta faru don abin da suke cewa kenan babu Allah kawai duniya kawai mun samu kanmu haka to duk wannan a ce irin wannan ta faru a samu rayuwa a nan to kamar misalin ka ɗauki kwabo ne ka rinka jefa shi yana faɗowa da kan sarki daya ka jefa shi da farko ya faɗo da kan sarki ka jefa shi na biyu ya faɗo da kan sarki ka jefa shi na uku ya faɗo da kan sarki kai haka har sau wato quintillion daya shine daya da 0000 har guda 16 yanzu ko sau goma ne zaka ɗauki kwabo ka jefa shi sau goma yana faɗowa da kan sarki to sai in kana so a samu wannan ya zamanto kan cewar haka kacici-kacici ta kawo duniya to idan zai yiwu ka ɗauki kwabo ka rinka jefa shi sama yana fadowa da kan sarki sau miliyan ɗin sau wata miliyan ɗin kaga 12 kenan ko sau wata miliyan ɗin ba 0 guda 2 to in kai haka shine zai wanda yake dai kawai za a ce duk wanda zai ce maka wannan zai afku an yi tabbatar cewa wannan mahaukaci ne duk wanda ya ce haka zai afku an tabbatar mahaukaci ne to saboda haka shahararru waɗanda suka rinka dacewa babu Allah to shine a hankali suka dawo suke maganganun cewar kai al'amarin nan fa ba haka yake ba daga cikin 'yan abubuwan da waɗansunsu suke faɗa bari in akwai wani da ya turo wani bidiyo da aka yi ina jin an ɗan yayyaɗa shi mutane sun gani zan ɗan karanta muku kawai abinda waɗansu daga cikin wato shahararrun waɗanda suke suna cewar babu Allah suna cewar duniya kawai ta afku ne haka saboda a ƙurewar lokaci akwai wannan Fred Hoyle wanda shi ne ya fara ambaton cewar akwai Big Bang ya ce imani na da rashin Allah an rusa min shi saboda irin abubuwan da ilimi yanzu ya bayyana haka yake fada akwai Paul Davis wanda yake malamin physics ne theoretical physics yace waɗannan abubuwa hujjojin da suke nuna samuwar Allah abin yafi karfin kai raddin su akwai Christopher Hitchens malamin mathematics ne yace babu shakka cewar abin da yake nuna akwai hikima da tsari a cikin halittar nan da ke a cikin halittar sama da ƙasa yana shine mafi girman hujja da waɗanda suke ɗaya bangaren suke da shi wato shi baya bangaren wannan dan ɗaya bangaren masu cewa akwai Allah akwai nufin Allah daga cikin su akwai professor mathematics na Oxford John Lennox wata kila waɗansu daga cikin ku suna ganin rubuce-rubucensa yace yayin da muke ƙara samun sani akan wato halittar sama da ƙasa ƙarin sanin mu ba abin da yake nuna mana face cewar akwai mahalicci wanda shine wannan abu kuma da wanda bai yadda da Allah bane to waɗannan abubuwa duk kanun su akwai su dai duk maganganun mutanen banza ne amma gashi nan afwan yawa wannan na 1966 ne na time ba 1980 ba haka ne tun 1966 time magazine suka faɗa shekara wajen abin nan 51 kenan yanzu da ta wuce almuhim wannan ba abinda yake nunawa face abinda alqur'ani yake ta faɗa cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya da nufin Allah kaga abu zai iya yiwa ta fuska daban amma Allah ya tsayar da shi a nan guda ɗaya yau da a ce ka cici ka cici ne ya kamata a ce wata ran mu ga mutum kore wata ran mu ga mutum mai fata ja ya jawur ko ba haka ba shine ka cici ka cici random selection kenan idan abin da yasa jikin mu ya zamanto da baki da fari da irin jaja mai haske me zai sa ba za a samu green ba da blue ko me yasa ba a taba samun green da blue ba a samu mutum green ba ko mutum blue ko ba haka ba to wani ya nuna akwai nufi haka Allah yake so shine irada to uku akwai nufi to ka san cewa Allah ya yi halittar nan da manufa tunda ya tsayar da shi akan wannan ya nuna cewa akwai a cikin halittar nan da manufa to abu na ƙarshe da wannan aya ta kunsa shine as-sur qahu wanda halitta ne daga cikin halittar Allah da ba wanda ya san yaya yake sai Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewar cewa akwai mala'ika mai suna Israfil wanda ambatonsa ya zo a cikin hadisai shine sahibus sur shine ma'abucin kaho su uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatonsu yake cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم a cikin addu'arsa ta sallar tahajjud ko kuma a cikin addu'arsa da ya koya mana safa da yamma da kuma in zamu bacci اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم تو كاجا امباتن اسرافيل يازو تو شي اسرافيل النبي صلى الله عليه وسلم يتي داما دا شي جبريل هاغو دا شي ميكائيل الله يا باشي wannan kaho tunda Allah ya bashi kaho ya umarce shi hura a ciki bai taba kifta idan sa ba yana kallon al'arshi yana jiran a bashi uzuni ya hura shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafa ya zanni in tu alhali ma abucin kaho ya rike shi ya daga fuskar sa yana jiran a umarce shi yaushe zai hura kai hadisi ne tsawo da yazo wanda ibnu kathir ya kawo shi hadisus sur wanda hadisi ne an rauna mai isnadin sa amma bangarori da dama suna da shahidi a ciki ba zai yi mu karanta shi ba dan wajen shafi uku ne tsawon hadisin to da ya ga hadisi irin wannan saboda ɗaya daga cikin nakarar sa kenan amma dai suna da shawahid daga ciki shine cewar wannan hura kaho da za a yi shine akwai hura kaho da za'ai wanda am Allah ya ambaci guda biyu wannan fi khatu sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ga hura a cikin kaho duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai ya suma ma'ana sai ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah bi sai wanda Allah ya so thumma nufiha fihi ukhra sannan a sake hurawa ta biyu ita ce nafhatul ba'ath fa idha hum qiyamun yanzurun sai ga sun tashi suna sauraro to wannan hurawar da za a yi Allah ya ce walahul mulku yawma yunfakhu fi sur mulki nasa ne a ranar da ake hurawa cikin kaho domin idan aka hura duk halittar Allah za su halaka kamar yadda ya zo a wannan hadisin an ce ko idan ya hura waɗanda suke cikin ƙasa da mala'iku duk za su mutu sai a hamalatul arsh da jibril da mika'il sannan Allah ya ce a hamalatul arsh su ma su mutu sannan Allah ya ce jibril ya mika'il ya mutu sannan a ce jibril ya mutu sannan shi kansa israfil ma'abucin kahon a ce ya mutu to sannan Allah zai kira limanil mulkul yau aina mulukul ard ina sarakunan kasa aina aljababira ina jabbirawa aina alfara'ina ina fir'aunoni ba wanda zai ansa limanil mulkul yau Allah ya ce mulki na waye a yau ba wanda zai ansa sai Allah da kansa ya ce lillahi alwahid alqahhar ga Allah makaɗaicin sarki mai rinjaye me ya tankwasa kowa ya bayyana cewa shine alqahhar to wannan ka'inu shine Allah yake faɗa annan walahul mulku yawma yunfakhu fi sur wannan ya ita aima Allah kirari da shi shine mai mulki a ranar da shine mai mulki na hakika a ranar da ake hurawa a cikin kaho wato zai bayyana to sannan ya ƙara sifanta kansa da cikar ilimi alimul ghaibi wash shahada ma'abucin boye ma'abucin sarari abinda yake a bayyane da abinda ya buya abubuwa nawa ne shi yasa ake so musulmi ko yaushe idan ya ga abun ban mamaki ko kuma tambaya ta zo masa da bai san hakikata ba sai ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani yanzu ka duba ka gani ruhi din nan da rai wai menene shi iska ce hayaki ne jiki ne ruwa ne menene shi gashi kuma kana ganin tasirinsa kana ganin rashinsa inda yake kawowa babu shi shikenan mutum ya mutu jikin ya sandare nan da nan daga an cire shi shikenan jikin ya zamanto sanyi kalau cikin in ka buga sai ka ji shi yana ƙara kamar ganga menene wannan yana daga cikin gaibu da ba wanda ya sani sai shi saboda haka in ka ga wannan sai ka ce al-alimul ghaibi wash shahada وهو الحكيم الخبير sannan ya aya ta kare da waɗannan sunaye kaga wannan ya nuna kanta daga cikin sunayen Allah akwai alimul ghaibi wash shahada daga cikin sunayen sa akwai alhakim gani alkhabir mai cikakken sani kamar yadda muka ce wannan ta daga cikin ayoyin sifat waɗanda suke kun san an ce Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah yana bayanin hikimar da ya sa karatun kul huwallahu ahad kamar ka karanta sulusun alkur'ani ne ya ce domin shi ita babu komai a cikinta sai sifar Allah kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad saboda haka ya ce ayoyi da suke da saboda haka ya ce ta zamanto mai wannan girma kuma ayar da ta fi kowace girma a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi saboda babu abin da ke cikinta sai sifar Allah to sai ya ce haka zalika sauran ayoyin sifat ya ce haka zalika sauran ayoyin sifat suna da girma saboda babu abin da suka kunsa sai sifar Allah to wannan ayar tana daga cikin su domin babu abin da ke cikin wannan ayar in banda sifar Allah jalla wa ala ba umarni ba labari ba komai sai sifar Allah tsagwaranta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana sanin girman sa a cikin zukatanmu Allah ya ba mu albarkacin alqur'ani subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد akwai wannan yake tambaya yake dan Allah malam hadisin da yace idan rana sai zuwa zawali ana bude kofofin sama kuma ana amsa addu'a dan Allah karfe nawa sa'ar take farawa kuma karfe nawa take karewa zawali daga zarar rana ta yi zawal hadisin Abdullah ibn Sa'id cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu bayan zawal daga zarar rana ta yi zawal kafin sallah azhar sannan yace innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu as-sama' wa yuhibbu an yas'ada li fiha amalun salih yana cewa lokaci ne da ake bude kofofin sama dan haka ni kuma ina so kyakkyawan aiki ya hau zuwa ga ya hau zuwa sama a gare ni wannan sa'ar wannan sallar ba nafila banda nafilar da ake kafin sallar azhar raka'a hudu ita wannan ratiba ce ita wannan daga zarar an yi zawal daga zarar rana ta yi zawal shine to kaga anan tunda ba ma lura da tafiyar rana sai mu kula da agogo ko kalanda in kana da agogo mai lokacin sallah ko a wayarka ka sanya program din lokacin sallah irin Muslim Pro din nan ba kiran kasuwa nake musu ba amma sun yi hidima ga addini irin Muslim Pro din nan a cikin waya ko kuma kana kullun zaka je ka duba kalanda zaka ga ana fadan lokacin sallah yanzu kaga zawali yana zuwa karfe 12 da minti 13 a nan garin Kano ko anan haka yake shi ma a cikin kalendar ko ba agogo zaka duba ba kalenda ga tana to wannan shine ainihin daidai shigar da yake shi zawal din lokaci ne dan kankani ga wanda yake son ya rinka dubawa wanda yake son ya auna da kansa dan ganin kwakwaf tun ba kai imani da kalenda ba ba za ka yi taklidi ba kana so ka zama kai ma limamin kanka da sha hudu to sai ka sanya kamar yanda littafan mu na littafan magabatan mu kamar irin su al-mughni suka fada sai ka sanya sanda ka tabbatar cewa a duke ki bi karkace ba shine mai ake ce masa al-safi a geometry perpendicular ya zaman to vertical perpendicular da kasa a tsaye ke kyam kana duba tsawon inuwar kasa lokacin da inuwa take jihar yamma rana tana gabas kenan kana duba za ka ga inuwar tana raguwa tana raguwa tana raguwa har sai kuma ka duba yaushe ta fara karuwa a lokacin da ta gama raguwarta tana fara karuwa ta daina karuwa ta daina raguwa ta kai matukar ta na kuruwa to lokacin ne zawal lokacin ne zawal ba lalle a tsakiya ba saboda akwai zillul zawal saboda ya danganta idan ranar tana kudu ba za ta zo tsakiyar kanka ba idan ranar tana arewa ba za ta zo tsakiyar kanka ba sai lokacin da rana take bi ta tsakiyar kanka wanda a nan mu kamar a nan mu Kano sau biyu ne a shekara sau biyu ne a cikin shekara rana ba za ta zama a tsakiyar kanmu shine kake ga akan ce duk wanda yake so ya san jihar Kibla a ranar da rana take wucewa saman garin Makka ranar da rana take wucewa saman garin Makka lokacin zawal lokacin tana daidai tsakiyar saman Makka in kana so ka san jihar Kibla to ka zo ka kalli rana a lokacin ka ga inuwar ka ina ta je inda inuwar ka ta kwanta to shine saitin wannan layin shine layin Kibla bana a azumin bara an sanar akan cewar karfe 10:20 na ranar naman ta ranar ko nawa ne ga watan Ramadan an sanar ina jin hannu gaya ma waɗansu cewa gidajenku in kuna so ku san ku tabbatar cewa kiblar ku daidai take gashi yadda za ku gani duk da yake koda ta karkace ba komai tunda ma bainal mashriq wal maghrib qibla ba kamar inda wani bawan Allah ya zo yana cewa duk masallatan mu da muke da su kuskure ne masallacin waje kaza Jordan yake kallo masallacin waje kaza Habashi yake kallo duk a sawa mutane rudu a'a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin gabas da yamma duk qibla ne saboda indai aka ce jihar gabas ce tayi amma in kana so ka san ainihin jihar Ka'aba din ce sai ka dauki wannan to ni kuma ran nan na gwada cikin Ramadan nazo na gani yanda qiblan mu ta masallacin nan take da wannan layukan da muka ja daidai take ta fada akan qiblar sai kake lissafi aka daidai akan qibla da aka zo aka a wannan lokacin karfi 10 da minti 20 bana manta na manta ranan ne dai a cikin Ramadan to wannan shine zaka san zawal a lokacin da inuwar ta zo ta karshenta ta zamanto zaka fara karuwa to wannan shine zawal to wannan lokacin a lokacin da rana din ta zo daidai ai sai a sama kyam a wannan lokacin ba a sallah amma daga tagota to shine an samu zawal daga nan ne ma aka samu zawal kaucewa daga tsakiyar sama daga ta fara karuwa to lokacin azhar ya shiga to a gani shine take amfani da sai kai amfani da lokacin da zaka ga agogonka ya maka alam cewa lokacin sallar azhar ya shiga to a lokacin nan ake bude kofofin sama a sai mutum yayi sallah sayyidina an rubaito annab sallallahu alaihi wasallam yana sallar raka'a hudu a lokacin baya sallama sai a raka'a karshe raka'a hudu straight sai a raka'a karshe yake sallama wanda ya nuna kan cewa a raka'a ta biyu ko zaman tahiyya mutum ba zai ba sai a raka'a karshe kamar yadda yakan yi ɗaya daga cikin hanyoyin sallar daransa shine ya rinka yin yayi raka'a tara baya zama sai a raka'a ta takwas da raka'a ta tara a lokacin ne kawai zai zauna Fatiha da sura dama mana kafin alfijir ya keto shi kafin alfijir ya keto Allah yana kusantar bayansa ne yana saukowa zuwa saman duniya ya ce akwai mai roƙon amsa masa akwai mai neman gafara gafarta masa akwai mai bukata bashi bukatarsa saboda ka in ka tara su malam gali lokacin nan aikawa ita ko wannan an bude kofofin sama wato duk abin da mutum yayi za a daukaka ma'ana ba za ana karban aiki shine kina yayin cewa Allah yana karban aiki a lokacin da kuma addu'a to wannan raka'a hudun kamar handa Al-Hafiz al-Iraqi ya ambata ba ta daga cikin ba ita ce raka'a hudun da ake kafin sallar azhar ba wanda yake ita ratiba ce ita sai mutum ka zo kafin kai sallar azhar sannan kai raka'a hudu wannan ita ce wanda ake ce mata abin nan salatu zawal haka wadan suka kira ta an ruwaito sayyidina Umar ma yana yi wata ran na jin ko Sa'id ibn Yazid ne na manta da sahabin da ya je samu sayyidina Umar yana wannan sallar bayan zawal ya shige koyi da shi ya shige zama mamun sayyidina Umar suka yi wannan sallar tare saboda haka wannan ita ce amsar tambayarka tan lokacin yana karewa gurgurdan yadda kafin ai sallar azhar idan aka yi sallar azhar shikenan to wannan kuma ya nuna cewar idan aka yi sallar azhar a farkon zawal ya nuna cewar ita kanta ratibar ta sallar azhar za ta zamanto an yi ta a daidai wannan lokacin amma ga wanda yake son karin alkhairi sai wannan sallar sannan kuma in ya zo masallaci ko kafin ya je masallaci ya yi niyyar wata raka'a hudun da niyyar cewa wannan ratiba ce sunna ce ratiba ta sallar azhar da yake ita sunnar ratiba ta sallar azhar kafin ai sallar raka'a hudu ce bayan an yi sallar raka'a biyu na'am idan dun falala ne to amma kamar wanda yake cikin aji a lokacin wanda yake cikin aji a lokacin ko kuma yana kan computer a wajen aiki ko yana ganin patient a asibiti ko yana kan machine na abin nan a factory yana ta aiki to haka wannan ai yana da uzuri in ya je masallaci shikenan sai ya yi na'am akwai wata tambayar na'am rawatib biyu ake ana sallama in ya hudu state din babu komai yayi tunda wannan asali ne akan wannan na'am na na'am a ba a ramadan bane kowace shekara ba a ramadan bane wato a zaka iya lissafin sa saboda inda rana take tafiya akwai lokacin da sun san rana ta kan tike jihar arewa har ta kai tropic of cancer a degree nawa ne 23 ne ko da 6 na in geography da 23 ko sannan ta taho tai kudu sai ta kai tropic of capricorn shima degree 23 to kun ga mu da muke a degree 12 mu Kano da muke a degree na 8 kai ko da muke a degree na 8 kun ga yayin da rana za ta tafi daga equator degree na 0 ta tafi zuwa 23 za ta wuce mu ko tunda sai an je 8 sannan akai 23 haka dalika in tana dawowa ba wai ranar ce take tafiya ba duniya ce fa inda take a karkace amma ana fada ne gwari kar ku ce abin nan a ko malama yadda duniya sai take rana ce take juya a duniya ce take juyawa dangane da rana ita kuma rana kuma a tsaye take duk da yake ranar da duniyar duk suna tafiya to haka idan ta dawo za ta sake wucewa bayan daga 23 za ta sake wucewa zuwa 8 sannan ta gangara ta ke can 23 kudu sannan ta sake tahowa ta sake wucewa haka sau biyu kenan a shekara lokacin tafiyar ta da lokacin dawowarta to dukkan kasashe da suke tsakanin daraja 23 arewa da daraja 23 kudu rana za ta wuce ta garin sau biyu amma duk wanda suka ƙetare rana ba za ta taɓa wucewa ta samansu ba shi yasa kamar in kana Ingila ba za ka taɓa ganin rana sai dai ka rinka hango rana haka rana ba za ta taɓa zuwa sama ba sai dai ka rinka hango ta tana can gaba haka in kuma ta yi kudu ta yi can nesa har a kai inda waɗanda suke can arewa irin wajen Norway sai dai su rinka hango rana kamar yadda kake ganin rana lokacin da take za ta faɗi ɗin nan ko to su haka jiddadin ranar su take ba ta ɗagowa ma ka ganta haka za ka ganta kamar za ta faɗi ta ɗan ɓuya kaɗan wai daren kenan sannan sai ta sake tasowa haka za ka yi ta ganin ranar nesa ba za ta taɓa zuwa kusa da mu ba hikimar Allah haka Allah ya yi to duk wannan wai kace kaci ne a ce wai duk kaci ne ya kawo wannan haka kawai abin wato da kansa kawai ya ga dama ya yi babu tsari ba nufi na Allah babu khalaqas samawati wal arda bil haqq ai su kansu wanda duk suka faɗi wannan sun san sun yi ƙarya to shi yasa yanzu suke ta tsara jiki suke ƙarya ta kansu to Allah ya nuna mana gaskiya ya nuna mana babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantar ta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah Allahumma arhamna bil qur'ani al azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين